الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد
صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام
يوم الخميس شاشدة رمضان هجرة 1447 كدا ce da biyar ga watan uku shekara ta 2026 muna surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam zamu ci gaba da tafsiri daga aya ta 20 insha Allah daga nan har zuwa ƙarshen surat Muhammad karatun yana dauke da bayani game da kinyar dan Allah kuma kinyar dan Allah shine sababi na wahalar da take aukuwa nan duniya haka ma wahala ta lahira kinyar dan Allah subhanahu wataala shi yake jawo wahala ta duniya kuma shi yake jawo wahala ta lahira wannan duka misalai Allah yake ba mu ya kawo misali na farko ya ce wa yaqulu alladhina
amanu wa yaqulu alladhina amanu laula nuzilat sura fa idza nuzilat suratun muhkamatun wa dhukira fiha al-qitalu ra'aita alladhina fi qulubihim marad رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم
الله مدوكك يجي ويقول الذين آمنوا قاقا وانم مغانا چي اكي غمدا ما سو إيماني با كافري با مغانا چي اكم مؤمني يقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة ودن دسك إيماني سنة شوى إنما سورة تسوكو إنما أسامو تسوكو سورة ونفع ضامن النبي صلى الله عليه وسلم كينا واتو مسلمي سنة الله الله أسوكا دا وتسوكو سورة سوى دينا أسوكا دا سابو سورة ذا أسامو إلمي سابو إلمي to dan haka yasa mutane na sha'awar su ji wata sura ta sauko to shine Allah yace fa idza unzilat sura idan Allah ya saukar da wata sabuwar sura din ba ma matsalar ita ce muhkama ta zo da bayani, shi yasa aka kira ta al-muhkama, ta zo da bayani na farillai da dokoki, wa dhukira fiha al-qitalu. To sai da kuma suran ya zama a cikin ta an yi maganan yaki. Dama fa musulman suna Allah ya saukar da sura. To yanzu da Allah ya saukar da sura, to sai zama ita wannan sura akwai maganan yaki a cikin ta. Ra'aita alladhina fi qulubihim maradun, zaka ga wadanda a cikin zukatansu akwai ciwo. Me wani ciwo kenan? Ciwon shakka. Domin duk mutumin da kaga yana kokonto game da al'amarin addini, babu shakka a zuciyarsa akwai munafinci. To shine Allah ya ce idan aka saukar da sura, ya zama ita wannan suran akwai maganar yaki, to zaka ga wadanda a cikin zukatansu akwai cuta, yanzuruna ilaika, suna kallonka, nazaral maghshiyyi alayhi min al-maut, kallon wanda aka kada shi ta dalilin mutuwa. Fasara guda kenan, mutumin da ya fadi saboda mutuwa ta zo. Ka san idan mutum zai mutu, to yana rasa kuzari. To sai zama da mutuwa ta zo, mutum sai ya fadi, kaga ba abin da zai iya kenan. To fasara ta biyu, kamar mutumin da mutuwa ta zo, za a cire ransa, yaya idonsa? Za ka ga idonsa ya kafu, yana kallon sama kur. In ka dubi idanun mutumin da ransa ya zo fita, za ka gane wannan yana cikin wata damuwa, akwai wani abu da ya gani wanda shi kadai ya san tsananin wannan al'amari. To shi ne Allah ya bada misali da mutumin da ake maganar yaƙi, musulmi ne, amma da zaran ana maganar yaƙi sai hankalinsa ya tashi, baya so. Wannan fa zamanin manzon Allah kenan, kuma wallahi ba ma zamanin Annabi ba, har yanzu haka din ne. Yanzu nan muna sha'awar a ce an karanta mana sura wanda take ɗauke da labari mai ta jin daɗi irin su suratu Yusuf, amma da ka fara maganan jihadi ta ce wannan ɗan ta'adda ne. Wannan ɗan ta'adda ne, ko musulmi ne, baya son maganan jihadi, son baya son. Idan a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya faɗi wannan, ya zama a majalisin manzon Allah, za a saukar da sura, amma ake samun mutumin da yake shakka, mutumin da baya so. Bare yanzu zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suna ganin amfanin jihadin a ƙasa, bare yanzu shine sai Allah ya ce fa'aula lahum. To nan ma fasarori daban-daban za ka ga malamai sun yi, kuma kowace fasara tana dacewa. Idan aka ce fa'aula lahum, Allah ya ce bone gare su, wato sun shiga uku, kamar wannan kalma ce ta Bahaushe. Duk mutumin da za a yi maganar yaƙi bai so, Allah ya ce wannan ya shiga uku. In ka lura akwai wurin da Allah subhanahu wa ta'ala yake amfani da ita wannan kalma, aula laka fa aula thumma aula laka fa aula. Kaga a nan gurin ai kalmar aula tana ma'anar halaka ne, ka halaka sannan ka halaka. To shine abin da ya faɗa, Allah ya faɗa anan, duk mutumin da za a yi maganar yaƙi ya ji ransa bai so ba, Allah ya ce ya tafi. Kuma wallahi gaskiya ne, duk mutumin da za a yi magana game da jihadi ya ji baya so, babu shakka wannan zuciyarsa akwai na ƙasar imani, wannan tabbas. Shi yasa Allah maɗaukaki ya faɗa ra'aital lazina fi qulubihim maradun, farkon aya ana maganan ya kulu lazina amanu, amma can maganar sai ta koma ga munafikai, allazina fi qulubihim shakkun, wanda ya zama a zuciyarsa akwai shakka, da an karanta maganar jihadi sai jiransa bai so. Allah ka tare mana imani. Me Allah ya ce a gaba?
Ta'atu wa qawlun ma'ruf, فإذا
عزم
الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.
الله سبحانه وتعالى يتي طاعة وقول معروف. هكذا يتماونا الآية أكوي فصارة دبند بند ما دمسكي. أما فصارة تفرين جاي إتتي da malaman suke cewa wannan Allah ne yake bada labari, labarin halin mutanen kafin Allah ya saukar da surar da ya zama ana maganar jihadi. Yaya halin su yake a da? A da suna cewa ta'atun za mu bi Allah, don ai suna Allah 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 ya saukar da sura. Allah kawo mata wata sabuwar sura mu samu ƙarfafan imani. To a lokacin sun yadda za su yi ma Allah biyayya, wa qaulun ma'rufin suna magana sananniya, magana ta mai biyayya, magana ta mutumin da ya yarda. Amma yanzu da Allah ya saukar da sura, sai gashi al'amarin su ya canza. So kaga al'amarin ya nuna raunin daga zukatansu ne. Don haka kamar a tafsirin al-Imam Tabari duk zaka ga fassarori da malamai suka yi akai, don al-Imam Tabari yakan kawo fahimta daban-daban akan aya annahum idza qila lahum, idan aka ce inna Allaha muftaridun alaykumul jihada, Allah ya wajabta muku yaki, za su ce sam'un wa ta'a, mun ji mun bi. Ta amma ba a bayyana yanda za a yi jihadin ba. Shi yasa ita wannan ayar kaga abinda Allah ya ce fa idza unzilat suratun muhkama muhkama. Da can annabi yana gaya musu za a yi jihadi, wannan tun annabi yana Makka kenan sallallahu alaihi wasallam, musulmai suna Allah Allah a tafi jihadi. Manzon Allah shi yake kwantar da hankalinsu, ku daina ku yi haƙuri, komai lokaci ne. Da suna tabbatar ma Allah, in dai aka ce an shar'anta jihadi, to ba shakka za su yi. To da aka dawo Madina, da Allah ya saukar da jihadi, domin a Madina aka samu munafikai, ba a Makka ba. To daga lokacin kuma wannan kalmar da suka faɗa ya zama ta canza. Shine sai Allah ya ce fa idza azama al'amru, idan al'amarin Allah ya kullu. Don idan aka ce azama al'amru, ana nufin jaddal amru, ishtaddal amru, wato abinda Allah yake cewa kai da baka son jihadi, idan dalilin da yasa Allah ya shar'anta jihadi, in dalilin ya samu, lokacin zaka gane kuranka. Ai ba banza ba Allah ya shar'anta mana jihadi, da kaga an ce ayi jihadi ba wai haka kawai dan a hori musulmai bane. Jihadi wata hanya ce da Allah yake kare jinin musulmi, dukiyar musulmi, mutuncin musulmi, addinin musulmi. Wato jihadi shine hanyar da Allah ya tsara na bada kariya ga musulmai. To ba za su gane ba sai hikimar hakan ta bayyana. Shi yasa Allah yake fa idza azama al'amru, idan al'amari ya kullu, wato dalilin da yasa Allah ya shar'anta jihadi, sai gashi ya bayyana. Sai Allah ya ce falau sadaqullaha, da sun gaskanta ma Allah abinda suka faɗa suka yi alƙawari, min qablu nuzuli sura lakana khairan lahum, da ya fi mutu alkhairi. Kuma ba shakka gaskiya ne, ko a yanzu muna gani. Domin shi jihadi, yanda ka san za ka je makaranta ka koyi farillan alwala, farillan sallah, azumi, jihadi ma bai kamata a bashi a baya ba. Saboda za ka ce a yanzu babu jihadi, ina al'amarin jihadi bai kaucewa, bai karewa har tashin kiyama. Don haka za ka ga mutum ɗaya da makami ya koro gayyen musulmai, kai ka ɗauka garke ne na dabbobi, mutum ɗaya, saboda gaba ɗayansu babu wanda yake da ilimin jihadi, babu wanda ya san menene jihadi. Don haka tsoro suke gani, suke bayan mutuwa babu wata rayuwa. Don haka ana cikin tashin hankali. Amma wallahi da ana karantar da mutane jihadi, babu shakka da mutuncinmu, da dukiyarmu, da addininmu, wallahi ba zai tafi ba. Saboda haka yasa bai kamata mu bar al'amarin jihadi ba. Me yasa muke wahala a yanzu? Saboda mun bar yardan Allah. Allah ya samu gane. Abu ne da Allah ya yarda da shi. Waye shar'anta jihadi? Allah ne. Shi ya shar'anta jihadi. Allah da ya ce a yi sallah, a yi azumi, a yi hajji, shi ya ce ga jihadi. Shi jihadin nan ba wai ka faɗa wa mutane da faɗa, wannan ba shi ne jihadi ba. Shi ya sa ka ga kafirai suka yi amfani da wannan dama, har ma musulmai da yawa sun tsani jihadi. Saboda fahimtar jihadi yanda kafirai suke sanar da mu shine yake kwakwalwarmu, ba asali ma'anar jihadi wanda manzon Allah ya taho da shi ba. Allah ya samu gane. Kuma wannan duka abin da ke kawo shi rashin karantarwa ne. Don haka wallahi ya kamata mu dawo da wannan ilimi, mu rika karantar da mutane abin da ya sa Allah ya shar'anta jihadi. Don haka yasa Allah yake cewa idan ba mu yi ba, idza azama al-amru falau sadaqullaha lakana khayran lahum, idan al'amari ya auku to da fa sun gaskanta ma Allah abinda suka faɗa da ya fi musu alkhairi. Kaga kenan da ka yadda da maganar Allah to da ka tsira, amma da mu yadda ba sai wahala take zuwa gare mu, wahala bayan wahala. Kaga wannan misali ne wanda Allah yake nuna mana na kin yarda da hukuncinsa, mu ki yardan Allah abinda Allah ya yarda da shi. Mu ba masu, tunda ba masu, Allah ya san abinda mu ba mu sani ba, shi yasa wahala za ta same mu a duniya kafin lahira. Allah ya kare mu. Wannan misali guda ne wanda suratu Muhammad take dauke da shi, kuma la shakka ya dace da wannan sura, saboda galibi waɗanda ke bata manzon Allah ai suna alakanta shi ne da jihadi, musamman turawa. A ce ai Muhammadu ya kawo sharri ma duniya, to sai Allah ya ɗauki wannan amsa ya sa a suratu Muhammad, saboda duk wanda yake ganin annabi Muhammad ya zo da sharri to ga bayanin Allah, alheri ne jihadi ba sharri ba ne. Don haka ya sa Allah ya faɗi wannan. To sai ga misali na biyu ta inda kin yardan Allah yake zama wahala ga ɗan adam. Me Allah ya ce?
فهل عسيتم إن تولتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟
كذلك أولئك
الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم.
Allah madaukake ce fa hal asaitum, wannan kalmar ma'ananta la'allakum in tawallaitum, ba mamaki in kuka juya baya kuka daina jihadi, saboda kuna ganin zaman lafiya kenan. Me zai faru? An tufsidu fil ard, za ku koma barna a doron ƙasa, saboda dama jihadi ke hana wannan. Idan ana jihadi akwai hizba, akwai sa doka, akwai sa lura da dokokin Allah. Idan ba a yi fa me zai faru? Barna ce. Saboda haka in kun juya baya babu yakin, babu jihadi, me zai faru? An tufsidu fil ardi, za ku dawo barna a doron ƙasa, kuma ba za ku daina yakin ba. Wancan yakin shine mai lada, za ku yi yaki a tsakaninku mara lada. Wanne ne yaki mara lada? Tuqattu arhamakum, za ku yayyanke zumunci. Wannan na faɗa da wancan, wancan na faɗa da wannan. Akwai riwayar da ta zo, in ka dubi tafsirin nan, an ce fa hal asaitum in wullitum, shin kuna tsammani, wanda ya zo ta ƙira'ar sayyidina Ali bin Abi Talib ya ce in wallaitukum wulatan ja'ira, maimakon fa hal asaitum in tawallaitu, sai aka ce in wallaitu, in wullitum, idan aka shugabantar da ku, shugabancin da zai sa mene? Tufsidu fil ardi, zama barna ake a doron ƙasa da zalunci. So kaga wannan ya gwada cewa ta tsarin shugabanci, ta wannan hanyar ne mutane za su bar jihadi. In sun bar jihadi za su koma kuma faɗa ne na ƙabilanci, faɗa na ƙiyayya mara ma'ana. Da farko sayyidina Ali yana da wannan kira, yana karanta wannan aya a haka, kamar yadda al-Imam al-Qurtubi yake cewa ya tullu alayhi qira'atu Ali ibn Abi Talib, fa hal asaitum in tuwallitum, kuna yace Allah yace idan aka ba ku idan aka shugabantar da ku shine idan tuwallitum, idan aka shugabantar da ku, idan aka shugabantar da ku gawa shine wulatan ja'ira, a ba ku miyagun shugabanni, sun zama shugabanni waɗanda suke zama jagororinku, to anan kharajtum ma'ahum, za ku rika fita tare da waɗannan miyagun shugabanni, kuna fada fadan da za ku yi ba na addinin Allah ba. Kaga kenan, dan ka ki zuwa jihadi baka tsira ba, yakin dai sai kai. Jihadi yaki ne wanda za a yi shi a samu lada. Idan baka yi jihadi ba, za ka yi fada na kabilanci ko fada na kungiyanci ko na ko ka samu ana fada ne wato na bambancin ƙasa da sauransu wanda ba dalilin shi. Fada na addini shine wanda ake samun lada akai. Amma dan kun ki yin fada na addinin ba za ku tsira ba, sai kun yi wancan fada. To wannan zamanin sahabbai kenan, har ma wani yana cewa ai Allah ya saukar da wannan aya ne saboda Banu Umayya da Banu Hashim, domin bayan Khulafa'ur Rashidun waɗanda suka yi shugabanci Banu Umayya. Kuma in ka lura, yaƙe-yaƙen sai aka koma maimakon, duk da cewar ana jihadi a lokacin, amma faɗan ƙabilanci, faɗa na ƙiyayya tsakanin gida da gida sai ya shigo. Haka har ji aka kai ga bayyanar Banu Hashim, to sai zama akan haka Allah yake. To a wancan zamanin kenan, bare kuma yanzu idan ka ɗauka, tunda misali ba aiki da shari'ar musulunci, siyasa ce, to siyasar da ta zo, ina ce dalilin haka aka samu ‘yan banga. Saboda haka za ka ga an ba mu waɗannan makamai su je su kashe waɗancan. Shi ne abin da Allah ya faɗa, idan ma kun ƙi bin tsari na, to sai kun bi tsarin da kuma ba ku da lada a kai, sannan ku kai ga yanke zumunci saboda adawar da take tsakaninku. To sai Allah ya ce kuma zumunci yana da girma. Ula'ika allazina la'anahumullah, waɗanda suka yanke zumunci mutane ne waɗanda Allah ya tsine musu albarka. Allah ka tsare ku. Fa asammahum, sai Allah ya kurmantar da su. Wa a'ma absarahum, ya makantar da ganinsu. Saboda babu shakka zumunci abu ne mai albarka, duk duniya kowa ya sani, ba wai sai addini ya karantar da kai ba. Zumunci abu ne muhimmi. To amma idan har ka ga mutum yana iya faɗa da danginsa, ka san babu shakka wannan shedan ya kurmantar da shi, ya makantar da shi. Saboda ba shakka wanda ake son ka sada zumuncinsa, sai aka waye gari shi ne kake ƙoƙarin kashewa, ka ga mutum ya ɓata. Allah ya kare mu. To kuma wannan ayar ita ce dalili da take nuna cewa sada zumunci wajibi ne. Don haka yasa duk abin da zai kawo rabuwar zumunci ba a ɗaukansa ƙaramin al'amari. Al-Imam Nawawi a littattafansa daban-daban ya yi magana game da zumunci. Misali, Sharh Sahih Muslim a juz'i na 16 shafin 87 ya kawo bayanin maganar Al-Qadhi Iyad ya ce, la khilafa anna silatar rahimi wajibatun fil jumla, babu wani sabanin fahimta tsakanin malamai a tarihin musulunci, a dunkule sada zumunci dole ne. Babu wani malami da ke cewa sada zumunci wato ba dole ba ne, dole ne. Ya ce wa qati'ataha ma'siyatun kabira, yanke zumunci zunubi ne mai girman gaske. Wal ahadith fil babi tashhadu li hadha, bayan ayoyin alqur'ani, misali ita wannan ayar, tunda zahiri Allah ya ce ya tsine ma wanda ya yanke zumunci. Ula'ika allazina la'anahumullah, Allah ka fidda mu. Waɗannan mutane ne da Allah ya la'ance su. To in ka dawo ta hadisan manzon Allah ma haka za ka gani, babu sauki game da al'amarin zumunci. Misali, hadisin Huzaifatu bin Yaman da shi da Abu Huraira. Waɗannan sahabbai biyu sun ruwaito hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana sahihu Muslim, babu adna ahli jannati manzilatan fiha, hadisin 195, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana game da siradi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake, tursalul amanatu warrahim, za a turo zumunci. Fataqumani, amana da zumunci za su tsaya. Jambatayya sirati, gefen siradi, yaminan wa shimalan, wannan yana daman siradi, wannan yana hagun siradi. Sannan a ce mu wuce ta wannan gada. Amana tana damarka, zumunci yana hagunka. Ana jiran ɗayansu ya ba da shaidar ta ci, to ba za ka ketara ba. Ka kaga wannan ya isa dalili da zai sa mutum ya ji tsoro, al'amarin amana, al'amarin zumunci yana da girma a wurin Allah. Duk mutumin da ya ci amana ba zai ketara saraji ba, kowaye shi. Kuma duk wanda ya tozarta zumunci shi ma ba zai wuce gadon saraji ba. Kaga hadisin ya inganta daga manzon Allah. Za su ba da shaida ga duk masu wucewa. Idan ka samu shaida ka sa da zumunci to wuce aljanna. Allah ka samu samu wannan shaida. Idan ka samu shaida baka ci amana ba, nan ne inda rigima take. Don koda ka sa da zumunci, wallahi tsara amana musamman a wannan zamani sai wanda Allah yake fike shi. Allah ka samu tsira. Kuma amanan ba wai an ayyana guda ɗaya ba, kowace amana sai an tabbata baka tozarta ta ba kafin za ka ƙetare saraki. To don haka yasa malamai sun tabbatar zumunci wajibi ne. Saboda misali ta gefen Alkur'ani, wannan aya da Allah ke cewa ulaika allazina la'anahumullah, masu yanke zumunci mutane ne waɗanda Allah ya tsine musu. Ai, ko don wannan aya za ka gane cewa zumunci na da hadari. In ka dawo ta gefen hadisi manzon Allah fa, ka ajiye duk wani hadisi da ya yi magana a kansa da zumunci, ka ɗauki wannan guda ɗaya kurum, ya isa ya nuna maka cewa sa da zumunci ba wai sunna ba ne, dole ne. Da kasancewar Allah zai tsaye da zumunci da amana, dama da hagu na gefen siradi, mutane su wuce ta gadon siradi kafin su shiga aljanna. Kuma ka'ida ce babu wanda zai shiga aljanna sai ya bi ta gadon siradi, sai dai kawai wani wucewarsa yadda ka san walƙiya an gama. Allah ka samu ne, nan da nan ya wuce. Wani kuma yana ɗaukar lokaci da wahala kafin ya ƙetara, wani kuma ba zai wuce ba, musamman dai munafikai. Don haka yasa sada zumunci dole ne, wajibi ne mu farga. Sai al-Imam Nawawi ya ce walakin nasila darajatun, amma abin da ya kamata mu gane zumunci yana da matakai, ba mataki ɗaya ba ne. Ba'abuha arfa'u min ba'din, wani mataki na zumunci ya fi wani. Adnaha, mafi ƙanƙanta shi ne tarkul muhajara, ya tabbata cewa ba ka gaba da mutum. Wannan shi ne mafi ƙanƙantan abinda za a ce ka sa da zumuncinsa. Kar ka yadda a samu shaidar al-muhajara ƙauracewa. To idan har ba ka gaba da mutum, ko da a ce kuna daɗewa ba ku haɗu ba, shi ne al-Imam Nawawi ya ce wannan baya nuna kana cikin masu yanke zumunci. Saboda me? Ya ce saboda ikhtilaful qadari wal haja, saboda akwai sabani da malamai suka samu, ikhtilaful qudura, game da iyawar sada zumuncin, yanda wani yake da dama, wani ba shi da irin wannan dama, wani ba shi sana'arsa ba yi da matsalar lokaci, wani kuma lokaci abu ne mai wuya mai tsada gare shi. So kaga kenan ba zai yiwu ya zamanto damar da mutane suke da ita iri ɗaya ba ce ba. Ya ce famin ha wajibin, don haka akwai mutumin da sada zumuncin ya zama dole ya riƙa yinsa. Wa min ha mustahabin, akwai wanda sada zumuncin ka da shi ba dole ba ne, mustahabi ne. Kaga kenan hatta ta wajen matakan zumuncin, akwai matakin zumuncin da ya zama dole a sadar, akwai matakin zumuncin da ya zama mustahabi ne. Walau wasala ba'dha as-sila wa lam yasil ghayataha la yusamma qati'an, idan dai har kana kokarin sadarwa ko da ba ka tsanantawa ba za a kira ka mai yanke zumunci ba. Walau qassara amma yaqdiru alayhi wa yanbaghi lahu an yaf'alahu, idan kuma kana da sarari, kana da damar ka sada zumuncin amma ya zama ba ka yi, ce to ko da kakan yi lokaci lokaci, kasancewar kana da zarafi don kana yi lokaci lokaci ba zai sa a kira ka mai sada zumunci ba, wato kana na a matsayin mai yanke zumunci domin kana da damar da za ka sadar da ita akai akai. Amma duk da haka sai mutum yake, ya ce wa ikhtalafu fi haddir rahim allazi tajibu silatuha, sai aka ce to waye wanda za a ce sada zumuncin ka da shi ya zama dole saboda ƴan uwa suna da yawa wani malami yace to idan aka ce kowa ma dan uwanka ne to ai zumuncin kowa za a hada to ai kowa ma dan uwanka ne saboda in ka lura annabi adam ai baban mu ne to idan aka ce ai duk wani dangi sai ka sadar da zumuncin sa to kenan gaba ɗaya ƴan adam zumunci ɗaya hada mu to alhali kuma an san wannan ba zai yiwu ba ashe kenan akwai zumuncin da yake zama dole akwai zumunci wanda yake zama dole mutum ya sadar da shi faqila sai aka ce to wanne ne zumunci na dole kullu rahimin mahramin idan aka ce akwai haramcin aure tsakaninka da wani inda a ce ɗaya namiji ne ɗaya mace ne law kana ahaduhuma zakaran wal akhar unsa inda a ce kai namiji ne wancan mace ne inda za a dubi shari'a za a ga cewar aure yana haramta tsakaninku to wannan zumuncin ku dole kaga misalin sa shine wa da kani ai kaga wa da kani inda a ce ɗayan su mace ne babu aure tsakanin su mutum ba zai auri kanwarsa ko yarsa ba to haka nan kuma tsakanin mutum da mahaifinsa kaga kenan ya zama zumuncin dole ne to wannan shine abin da ma'auni wanda malamai suka bayar malamai kashi na farko dan ba duka bane nan ya nuna law kana ahaduhuma zakaran wal akhar unsa harumat munakahatuhuma fa ala hadha don haka matakin nan da malamai suka dauka kaga kenan ƴaƴan baffanni ba sa cikin dangi dan baffanka dan baka za sa da zumuncin sa baka da laifi a wurin Allah saboda me saboda kana iya auren ma kana iya auren yarsa kana iya auren matarsa dan baffanka wannan ba laifi bane tunda aure na shiga tsakaninku kaga kenan zumuncin ku bai zama dole ba zumuncin nan mustahabi ne wato babu laifi a sadar haka nan kuma auladul akhwal ƴaƴan kawunnai kamar misali kawunka ya haifi da wannan ma zumuncin ba shi da ƙarfi kamar a ce zumuncin da ke tsakanin kai da ka hada mutum ka hada uba da mutum ko uwa in ma uba da uwa ko kuma uba kadai ko uwa kadai wanda dukkan su dai yana nuna cewa akwai mahramiyya a tsakani jawazu zalika fi banatil amal wal akhwat amma dan an sada zumuncin dan an sada zumuncin ƴaƴan baffanni ƴaƴan kawunnai wannan shi aka fi so amma ba wai lalle ya zama dole ba to amma akwai malaman da suke ganin sada zumuncin dangi gaba ɗaya dole ne ba wai sai waɗanda ya zama ka haɗa uba ko uwa da su ba dukka wani dangi sada zumuncinsa dole ne matuƙar asalinku guda ne kuma suna kafa hujja da hadisin Abu Huraira wannan hujjan ba shakka tana da inganci dalili kuwa saboda hadisin Abu Huraira wanda lokacin da Allah ya saukar da aya ta 214 suratu shu'ara wa anzir ashiratakal aqrabin Allah ya saukar da wannan aya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai gargadi ga danginka mafi kusanci kaji inda Allah ya ce al aqrabina danginka mafi kusanci kama Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka sai Annabi ya miƙe a garin Makka kiran farko da yayi ya bani Ka'ab ibn Lu'ayyin ya ku ƴaƴan Ka'ab ibn Lu'ayyin ina kiran ku to idan an haka ce waye Ka'ab ibn Lu'ayyin ai kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fahimci abinda Allah ya faɗa mar anzir ashiratakal aqrabin kai gargadi ga danginka mafi kusanci sai manzon Allah ya kira danginsa mafi kusanci amma waɗanda ya fara kira din su ne zuriyar Ka'ab ibn Lu'ayyin shi ne kakan annabi na bakwai kakan annabi sallallahu alaihi wasallam na bakwai misali inda zaka fara girgawa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib kaka na ɗaya kenan bin Hashim kaka na biyu bin Abdul Manaf kaka na uku bin Qusayyin kaka na hudu bin Kilabin kaka na biyar bin Murra kaka na shida bin Ka'bin kaka na bakwai wanda shine Ibn Lu'ayyin to yanzu ka duba kakanni bakwai ka kirga kaka na bakwai manzon Allah sai ya fara da su wanda kakansa na bakwai ya hada tsakaninsu da su annabi ya fara sai yace ya ku yaran Ka'ab bin Lu'ay Ka'ab bin Lu'ay shine kakan annabi sallallahu alaihi wasallam na bakwai manzon Allah yace an kizo anfusakum minan nar ku tseratar da rayukan ku daga wuta sai annabi ya sauko kasa ya bani abdi manafi ya ku zuriyar abdi manaf kaga annabi ya tsallake kakanni hudu gaba daya sai dawo kakansa na uku abdi manaf saboda abdi manaf shine mahaifin hashim hashim shine kaka na biyu ga manzon Allah hashim shine mahaifin abdul muttalib wanda shine kakansa na farko kaga da annabi ya kirga kakansa na bakwai ya ku zuriyar kakana na bakwai sai annabi ya tsallake sai ya dawo kakansa na uku wato yana gwada duk waɗanda ke tsakani ina kiran ku sai ya kira wancan da ke da nisa shine Ka'ab bin Lu'ay sannan sai ya ce ya bani abdi manaf anqidhu anfusakum minan nar ya ku yaran abdi manaf ku tseratar da rayukan ku daga wuta daga nan annabi yake saukowa ɗaya bayan ɗaya tunda ya ce abdi manaf sai ya dawo hashim sai ya dawo hashim ya bani hashim anqidhu anfusakum minan nar daga hashim fa sai ya dawo ƙasa ya bani abdul muttalib anqidhu anfusakum minan nar bayan ya kira zuriyar abdul muttalib gaba daya to sai annabi ya tsallaka baffanni gaba daya sai ya dawo ƙasa ya dawo zuriyarsa shi kansa sai manzon Allah ya ce ya fatima binta muhammadin ya ke fatima yar muhammad anqidhi nafsaki minan nari ki tseratar da ranki daga wuta fa inni la amliku laki min allahi shay'an saboda ban mallaki komai gare ki a lahira ba babu abinda zaki zo a lahira ki ce in baki in iya baki wannan na Allah ne ba na iya komi a lahira annabi yana gaya ma wannan matukar Allah bai bashi damar ceto ba to sai annabi ya ce gaira sai dai dan buku bi ni ba ba laifi ba ne anna lakum rahiman kuna da zumunci da ni sa abulluha bibilaha manzon Allah ya ce zan jika wannan zumuncin da duk abin da ake jika zumunci da shi kaga annabi ya tara su sai ya ce musu ina kiran ku zuwa ga addini na idan kun bi addinin nan kun tsira amma in kun ki ba zan tilasta ku ba sai dai kuma duk da haka ba zan bar zumuncin nan da ke tsakanina da ku ba zan jika wannan zumunci da duk abin da ake jika zumunci da shi shi sa annabi ya ce sa abulluha bibilaha larabawa suna kafa misali da wannan kamar yadda ibnu al-asir yake fada al-litafi an-nihayat fi gharib al-hadis ya ce larabawa suna kamanta sada zumunci da jikawa yanke zumunci da busarwa saboda idan abu ya jike ba zai lalace ba amma idan ya bushe in ka lankwasa sai ya kare shi yasa suke bada misalin yanke zumunci wato kamar busarwa ne busar da zumunci to sai annabi yake cewa zan yi kokarin in jika zumuncin wato tunda annabi zai jika zumuncin kaga wannan zumuncin kenan ba zai lalace ta inda zai yanke gaba ɗayansa ba ko da ya lankwashe ba zai kare ba tunda bai bushe ba wannan ya nuna me in ka lura tunda annabi ya kira zuriyar Ka'ab bin Lu'ay kakansa na bakwai har zuwa kakansa na ɗaya me annabi ya faɗa ya ce ina kiran ku zuwa ga musulunci amma dan ba ku bi ni ba wannan ba laifi ba ne sai dai ni ba zan yanke zumunci ba kaga annabi ya kawo kalmar zumunci ashe ya gwada maka daga kakanka na ɗaya zuwa na bakwai duk wanda jini ya shiga tsakaninku wannan mutumin zumunci tsakaninka da shi yana nan dan abinda manzon Allah ya faɗa kenan kaga ya gwada cewa ba wai sai waɗanda kuka hada uba ko kuka hada uwa kadai ba asalin wannan hadisin yana sahih bukhari babu yadkhulun nisaa wal walad fil aqarib wanda al-imam bukhari yana magana akan suwaye dangi sai kawo hadisin yana sahihu muslim to kaga kenan akwai malaman da suke ganin zumunci matukar ka iya gane akwai dangantaka tsakaninka da mutun to wannan zumunci wajibi ne ka sadar saboda wancan hadisi na manzon Allah saboda wancan hadisi kuma akwai wani ma hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna abarral barri inna abarral birri an yasila rahimu rajulu ahla wuddi abihi mafi darajar zumunci shine ka sadar da abokan hulda na babanka masoyan babanka ka sadar zumuncin su wato duk wanda babanka yake mu'amala da shi ya zama baka katse wannan soyayya tsakaninka da shi ba saboda babanka ya rasu to annabi ya ce wannan in ana maganar zumunci to wannan daraja ta zumunci ta fi kowace kima ba da an yi walil abu annabi ya ce bayan baban naka ya rasu hadisin yana sahihu muslim kaga kenan ashe ba ma dangantakan jini ba idan akwai hulɗa tsakanin mutum da mutum wannan ana kiran shi zumunci don haka yasa idan mutum aka yi rasuwa sai wani yake maka ta'aziyya alhali kai ba dan uwan mamacin bane kai abokinsa ne sai ce wani ina maka ta'aziyya Allah ya ji kanwa ne ba shakka yayi daidai me dalili saboda zumunci annabi ya kira masoya da cewa zumunci na tsakaninsu don haka idan mutum ya sadar da zumunci abokan hulɗan babansa yana samun lada a wurin Allah ko da yake kaga babu maharamiyya amma duk da haka annabi yake cewa abarral inna abarral birri mafi kirkin halin kirki shine mutum ya sadar da zumuncin abokan soyayyar babansa wanda duk babanka yake son shi to bayan babanka ya rasu karka daina hulɗa da wannan ka rika girmama shi babu shakka kayi abin da yake mafi girma a halayen kirki ko da yake babu zumunci a tsakaninku al-Imam Shawkani al-Littafin Nailul Awtar ya kawo bayani wanda ke nuna mafi ingancin fahimta wanda zaka gani a tafsirin al-Imam Qurtubi zaka gani ta bayanin al-Imam Nawawi a Sharh Sahih Muslim juz'i na 16 shafin 113 haka nan al-Littafin Jiza'ul Albab al-Imam Safarini yana juz'i na farko shafin 354 duk da waɗannan bayanai babu shakka akwai darajar zumuncin da ya zama dole akwai darajar zumuncin da bai zama dole ba dalili kuwa akwai hadisin al-Miktam bin Ba'd kare wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayani a dalilin haka malamai suka gane manzon Allah yace inna Allaha yusikum bi ummahatikum Allah yana muku wasiya ku kyautata ma uwayenku thumma yusikum bi ummahatikum yana muku wasiya ku kyautata ma iya uwayenku thumma yusikum bi ummahatikum Allah yana muku wasiya ku kyautata ma uwayenku kaga sai da annabi ya faɗa sau uku a kyautata ma uwa a na hudun sai annabi ya ce thumma yusikum bi abaikum Allah yana muku wasiya da ubanninku sai annabi ya ce thumma al-aqrab fal aqrab sai wanda yafi kusa da kai sai kuma wanda yafi kowa kusa da wannan kaga da haka wato wanda yafi kusa da kai zumuncin sa yafi karfi sai wanda yafi kusa da wancan da haka mutum yana kokarin sada zumunci wato na waɗanda suka zama mafi kusanci gare su wato kaga annabi da kansa ya fassara mana manzon Allah sai ya nuna mana ashe matakin farko darajar uwa a sada zumunci tana sama da darajar uba wanda ya kai sau uku wannan hadisin ya inganta daga manzon Allah wanda yana wannan riwaya ce ta Imam al-Hakim hadisin kuma ya zo ta riwayar Abu Rimsa wanda manzon Allah yake cewa ummuka abaka thumma ukhtaka wa akhaka thumma adnaka fa adnaka kaga annabi ya jera matakan sai annabi ya ce mahaifiyarka wannan kalma ta mahaifiya ita ce matakin farko babu ko shakka don an ce mahaifiya karka ɗauka kuma ‘yan uwanta ma haka ita kaɗai ne ta gefen iyaye maza nan ne zumuncinka yake amma ta wajen biyayya ga wani mutum a duniya to mahaifiyarka ita ce matakin farko sai annabi ya ce sai babanka annabi sallallahu alaihi wasallam yace thumma ukhtaka yar uwarka kaga sai da annabi yace yar uwarka thumma wa akhaka da dan uwanka summa adnaka adnaka sai wanda yafi kusa sai wanda yafi kusa idan aka ce yar uwarka da dan uwanka ana nufin shaqiqi kaga hatta yan uwanka idan akwai wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya zumuncin sa yafi karfi akan wanda kuke uba ɗaya uwa daban-daban akan wanda kuke uwa ɗaya uba daban-daban kaga kenan daraja ta shaqiqi ta dara darajan li abi ko li ummi babu shakka haka ne saboda haka yasa a gado ake rinjayar da shaqiqi akan li abi koko akan baffanni da iyayensu idan ya zama mutum ya rasu ya bar yan uwa to yan uwan nan ya zama akwai wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da mamaci akwai wanda suke uba ɗaya kadai uban su ɗaya da mamaci to duk malaman sunna sun ce masu gadon shi shaqiqai ne gaba ɗaya malaman sunna sun ce wanda yake uwa ɗaya uba ɗaya da shi shine wanda zai gaje shi don haka koda yana da dan uwa wannan dan uwan sun hada uwa ne kadai ba uba ba koko uba ne kadai ba uwa ba darajar ba ta kai na shaqiqi ba dalilin waɗannan hadisai yasa malaman sunna suka ce don haka ba shakka zumunci yana da matakai wani mataki ne za a ce idan mutum ya saba zai samu tsinuwar Allah shine manzon Allah ya ba mu misali abinda ya shafi tsakaninka da uwa tsakaninka da mahaifi tsakaninka da kannanka da yayunka shaqiqai li ummi ko kuma li abi dukkansu wannan shine matakin farko idan aka samu na ƙasa a wannan gefe babu shakka mutum zai samu tsinuwar Allah saboda kana da dan uwa uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uwa ɗaya uwa da uba ɗaya ya zama ba kwa shiri don yana faruwa ka samu ba sa ga maciji uwa da ƙani to waɗannan suna tare da tsinuwar Allah babu shakka saboda suna cikin daraja na farko na zumunci wanda ya shafi matsayin mahaifiya da mahaifi da ya da ƙanwa ko ƙani da wa wannan matakin shine matakin farko da annabi yace summa adnaka fa adnaka kaga wannan mataki na biyu ne illa rura ta sa zaka iya sadarwa falillahi alhamdu in babu halin sadarwa a wurin Allah ba kai laifi ba don haka dan mutum dan akwai wani mutumin da zai ce maka kaga wannan mutumin da kakansa da kakana uban su daya amma wallahi bai da zumunci to ina zumunci tsakaninku dama ina zumuncin da ya zama dole sadar ba shakka kamar da manzon Allah ya faɗa summa adnaka fa adnaka inda aka ce akwai dangantaka tsakaninku ya kamata ka sadar da wannan zumuncin amma wani mataki ne ya zama dole matakin da ya zama dole shine tsakanin uba da uwa da wa da kan wannan shine matakin farko ta nan ake gane mara zumunci amma dan ya ketare wannan ba za a ce wani bai da zumunci ba ba za a ce wani ba shi da zumunci ba domin bai saba ma abin da ya zama dole a kansa ba so in ka lura da hadisai da aka samu riwayoyi daban-daban daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan akwai ma bayanin da aka samu na al-harith al-muhasibi yana cewa al-ijma wannan akwai haduwar fahimtar malaman sunna akan wannan mataki na farko akan mataki na farko don haka koda tsakanin uwa da uba wanne yafi mun riga mun samu amsa daga wajen manzon Allah al-ummu tafdilul ummi ala al-abi uwa ce take gaba da baba sai annabi ya ce thumma al-aqrab fal aqrab sai wanda yafi kusa sai wanda yafi kusa to wannan kaga ya gwada me annabi yake nufi da sai wanda yafi kusa sai wanda yafi kusa ala anna al-qarib al-aqrab ahaqqu bil birri wal infaqi min al-qarib wal ab'ad idan kana da 100 kana da yan uwa mutum uku wannan dan uwan uwanku daya ubanku daya wancan dan uwan ubanku daya ne kawai saboda ka sai ka dauke 5,000 ka ba wanda kuke uwa daya uba daya sai ka dauke 10,000 ka ba ma wanda uwa daya ta hada ku ko uba ka daya ya hada ku baka kyauta ba dalili saboda baka bi umarnin manzon Allah ba abinda annabi ya nuna darajar waɗannan ta bambanta ta darajar kowa saboda haka zaka bi su ne a matakai yanda suka zo don haka yasa kaje ake cewa idan mutun yana da dukiya to shin yaya zai yi ta wajen kyautatawa ga babansa da maman shi shin zai fara gabatar da maman shi kamar ta fahimta da Imam Malik ba haka ya kamata ba ba wai zaka fifita uwa ne akan uba ba saboda alqur'ani duka yana hada mana su a lokaci guda a kyautata musu a musu godiya alqur'ani bai ware su ba alqur'ani bai fifita uwa misali akan uba ba illa dai Allah ya bada misalin wahalar da uwa ta sha amma ta gefen hadisin manzon Allah annabi ya nuna darajar uwa tana sama da darajar mahaifi to idan zaka bada wani abu karka fifita zaka daidaita su ne zaka daidaita uwa da uba karka fifita idan ya zama babu makawa wannan abun ba za a iya raba shi ba mutum ɗaya ne zai samu to ya zaka yi sai aka ce to ai ga abin da manzon Allah ya faɗa sai ka ba uwa ka hana baban idan abun ba zai rabu ba amma in dai zai rabu to bai kamata ka fifita wani akan wani ba saboda alqur'ani yana daidaita su kuma saboda dawaine da suka yi maka babu wanda ya nuna bambanci a tsakaninsu wanda ladarsu yana wurin Allah amma kai za ka yi ƙoƙarin daidaita su saboda kar ka nuna musu cewa ka fi son wani akan wani abinda alqur'ani ya nuna a daidaita amma in ya zama kana da wani abin da za ka yi kamar misali kana so ka kai ɗayansu umra ko kana so ka kai ɗayansu aikin haji kuma kuɗin naka bai kai a kai mutum biyu ba mutum ɗaya ne idan kai ka taɓa zuwa don ba gwaninta ba ne ka biya ma iyayenka alhali kai ba ka ma taɓa zuwa haji ba wannan shirme ne ba gwaninta ba ne saboda kai kana nuna ma ka ci gyaran Allah yaya aka yi haka saboda ai Allah ya san da kai ya talauta iyayenka bai ba su kuɗi ba sai ga shi kai yanzu sai ya baka kuma da kai da iyayen naka ya ce dukkanku hajji dole ne a kanku sai ka ce a barin ba mu babana wato kamar kana nuna Allah ba kai daidai ba ai bai kamata ka fara bani kuɗin hajji ba babana za ka bawa Allah da ya baka ya hana babanka ya san halin da kuke ciki saboda haka kai za ka je hajji ba iyayenka ba wannan shi ne cikakkiyar godiya ga Allah saboda Allah ya san da su kuma Allah maɗaukaki ya faɗa liman istata'a ilaihi sabila bai ba su hanyar ba kai ya bawa kaga kenan kai ne ya zama dole ka je to idan za ka kai ɗayansu ba za ka kai in kana da hali to gaba ɗayansu za a kai in babu hali uwa ce farko shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu karantarwa ta wannan hadisi amma kar mu manta cewa zumuncin gaba ɗaya ana buƙatar sada shi saboda haka don an ce wani ɗan baffanka ne wani ɗan kawunka ne ba za ka ce zumuncin nesa ne ba ka yi ƙoƙarin sadarwa gaba ɗaya dalili kuwa saboda wancan hadisin na manzon Allah ai ka ji abin da annabi ya faɗa sai da ya kira kakansa na bakwai sannan sai manzon Allah ya ce in ma kun ƙi bi na to dai ba zan yanke zumunci ba zan yi ƙoƙarin jiƙa wannan zumuncin ashe kaga annabi yana nufin ka dage komai nisan dangantakarka da mutum ka yi ƙoƙarin sada wannan zumunci duk da cewar akwai matakin zumunci da ya wani matakin ya fi na wani wannan ya zo ta bayanin Sheikh Abdulaziz bin Baz yana majmu'u fatawa wa maqalatihi yana mujallan tara shafin 414 ya ce alwajibu alaika abinda ke wajaba a kanka silatul rahimi hasba taqati ka yi ƙoƙarin sada zumunci gwargwadon iyawanka ta zumuncin nan yaya ake sadar da shi sai ya ce na ɗaya bi ziyara za ka yi ta ziyara don haka Bahaushe yake cewa zumunci a ƙafa yake ko a ce a ƙasa wato akwai buƙatar ka yi tafiya saboda sada wannan zumuncin in ka yi haka matakin ya fi daraja shine ka tashi ta kanas ka zo har gidan mutum ka gaida shi saboda akwai dangantakan jini tsakaninku sai ya ce in iza ta yassara idan hakan ya sawwaka kenan idan bai sawwaka ba fa fabil mukalama da waya ma idan ka buga waya yace wa bit talfijo telefon alhatib yani yushra zalika laka aidan baka iya zuwa ba sai ka buga waya sai kuka gaisa to tunda wannan shine abin da zaka iya nan ma Allah zai rubuta kasa da zubinci waya ce kawai ka buga to idan kuma yace idza kanal qaribu faqiran idan makusancin naka matalauci ne fa to akwai bukatar zumuncin sai an hada da kudi saboda ka kai da kake da hali ba wai haka kawai ka zo gidan shi kai sallama ku gaisa kai tafiyar ka ba akwai bukatar ka dan yi masa wani abu saboda ka in ka dubi al'adar Bahaushe idan aka ce ya kawo ziyara zaka ga yazo da tsaraba wannan tsaraba abu ne wanda zai faranta ran mutane ko da dai bai isar ba don haka yana da ma'ana yana da asali idan akwai abin da zaka iya yana da kyau kai ba wai ka ziyara kadai ba in zaka ziyarci dan uwa ya kamata ka rike wani abu ko da wannan abin ba shi da kima idan kana da hali amma idan ba ka da hali fa shi yasa Abdulaziz bin Baz yake cewa yushra'u laka aidan silatur rahim bil mali abinda Allah ya shar'anta zaka sada zumunci da dukiya idan ba ka da halin dukiyar karka ce ba zaka yi zumuncin ba sai kai zumuncin gurgurdan yanda ya sawwaka sai ba da hujja da ayoyin alqur'ani na daya fattaqullaha mastata'tu ya kara da ayar da Allah madaukake yake cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to idan Allah ya wajabta mana sada zumunci kaga ya wajabta mana gurgurdan abinda zamu iya ne kuma ya kawo hadisin manzon Allah muttafaqun alai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum idan na muku umarni to ku zo ma wannan umarnin gurgurdan iyawanku kaga kenan mutun zai yi zumunci ne gurgurdan abinda Allah ya sawwake mishi idan ba ka da lokaci waya ma ta isar ba ma sai ka je da kafarka ba idan akwai halin tafiya wannan babu laifi shi ne matakin farko to zumunci yana da hatsari idan muka yi wasa da shi Allah ya samu iya kulawa to sai Allah ya ba mu misali na uku aya ta 24 yace afala
yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin qafaluha
afala yatadabbaruna alqur'an me ya hana su kula da alqur'ani to shi ma wannan yana daga cikin abinda Allah ya so mu yi ya yarda da shi amma muna ki idan mun ki me zai faru am ala qulubin aqfaluha dan wannan fassaran in ka dubi bayanin malamai da yawa kamar Muhammad al-Amin al-Shafi'i a tawawul bayan yace am din nan ma'ana munqati'a ce am munqati'a ce saboda ka tana daukan ma'anar bal idan kaga mutum bai kulawa da alqur'ani Allah yace to babu makawa Allah ya kulla zuciyarsa wato da aka ce am din nan bal ne wato don haka bal ala qulubin aqfaluha ne idan kaga mutum bai kulawa da alqur'ani to babu makawa an kulla zuciyarsa kaga karanta alqur'ani tadabburin sa yana daga cikin abin da Allah ya yarda da shi akwai alkhairi tare da shi mai yawa idan mun ki me zai faru sai Allah ya kulla zukatanmu idan ka ki tadabburin alqur'ani to Allah zai kulla zuciyarka al-imam at-tabari ya fada yace am aqfala Allahu ala qulubin fala ya'qiluna ma anzala Allahu fi kitabihi min al-mawa'iz wal ibar in mun dauke am din a matsayin kalmar yanda tazo ba sa lura da alqur'ani yace ko kuwa dai ba su da hankali ne da za su iya fahimtar da za su iya daukan wa'azi da yake cikin alqur'ani don haka yasa lura kulawa da alqur'ani yana da muhimmanci kwarai ko da ba za ka karanta shi ba misali ka nemi qur'ani mai fassara kawai ka bude kana karanta fassara na'am malamai suna cewa lada ba ta samuwa sai ka karanta asalin larabci wanda ya karanta tarjama ba a cewa ya samu lada amma za ka iya samun lada ta gefen tadabburi domin Allah ya kwadaitar mana mun karanta a baya a suratu Sad ayata 29 kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wannan littafi mun saukar da shi gare ka littafi ne mai albarka me yasa muka saukar don su rika lura su rika kulawa kaga kenan liyadabbaru ayatihi su rika kulawa da ayoyin alqurani don haka mutum ya dauki tarjuma mai qurani da aka fassara da Hausa ko da turanci ko da wani yare mutum ya rika bi yana don ya fahimci me alqurani to ba shakka yayi kokari ya tabbatar da manufa daya daga cikin manufofin saukar da alqurani domin Allah ya saukar da alqurani da akan manufofi da yawa kaga ai muna karanta alqurani mu sallah ana karanta alqurani a matsayin me a matsayin ibada tilawar kanta to sannan kuma ana karanta alqurani don lura da bayanin Allah da yake cikin alqurani idan muka lura da bayanan Allah da suke cikin alqurani me Allah yake waliyatazakkara ulul albabi masu hankali za su rika tunawa shi yasa Allah yake bada labarai a cikin alqurani misalai a cikin alqurani saboda me mu ringa kwatantawa a rayuwarmu haka nan kuma suratul nisa aya ta 82 afala yatadabbaruna alquran me yasa ba su kulawa da alqurani sai Allah ya ce walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan kaseera in da a ce alqurani ba daga wurin Allah bane da kun samu sabani mai yawa saboda ka duk sa'ilin da ka karanta alqurani wani malami yake cewa inda zaka karanta alqurani sau miliyan kowane karatu inda zaka sa tadabburi din kamar yadda Allah yake mana umarni afala yatadabbarun alquran kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi afala yatadabbarun alquran walau kana min indi ghairillah da a ce za mu sa alqurani a gaba mu karanta sau miliyan a kowane lokaci sai mun samu fa'idar da bamu same ta ba babu shakka shi yasa Allah ya ce da an ga sabani mai yawa kuma wallahi duk sa'in da zaka karanta alqurani in ka sa lura sai kaga wani ilimin da baka ma san shi ba sai kaga wani abin da sai ka ce ah ni kam ba alqurani nan na sauke satin da ya wuce ba ya akai wannan gurin ban gane ba to kuma haka ne saboda ilimin ba na dan adam bane yana daga fa'idarsa fa'idar tadabburi baya ga cewar zaka samu ƙarin ilimi baya ga cewar zaka samu nutsuwa liyatazakkara ulul albabi to sannan kuma imanin ka zai tabbata wanda mun yi magana akai Ibn Taymiyya yake cewa ya lura ana mata tambaya kaifa yahsulu liyaqinu yaya mutum zai yi imanin sa ya kai darajar al-yaqin yaya mutum zai yi imanin sa yayi ƙarfi ya kai darajar yaqini ta inda mutum ba zai taba zama munafiki ba sai ya ce to abubuwa guda uku zaka sa lura akai na daya tadabburul qur'an duk wanda yake la'akari da alqur'ani yake kulawa da bayanin Allah da suke cikin alqur'ani wannan mutumin imanin sa karuwa yake yi wato duk sa'ilin da aka dauki alqur'ani kana bin ma'anarsa amma baka san larabci ba ka dauki fassarar da kake iya ganewa duk sa'ilin da kake tadabburi to imanin ka dada karuwa yake na biyu tadabburul ayati allati yuhdisuha Allahu fil anfusi lura da ayoyin Allah abubuwan da suke aukuwa a duniya abubuwan da suke aukuwa a duniya na halittar Allah ko da asararin samaniya yace fil afaqi allati tubayyinu annahu haqqun saboda in ka sa lura ga halittun Allah kurum zaka tabbatar da cewa lallai akwai Allah ka dubi yadda rana take ka dubi yadda wata yake ka dubi yadda Allah ya tsara duniya damuna ta zo rani ya zo yau a ce babu damunan mutuwa mutane za su yi da damunan nan Allah zai fitar da abincin mutane abincin dabbobi idan kana lura da ayoyin Allah imaninka karuwa yake sai ya ce na uku al'amalu bi mujibil ilmi duk sa'ilin da ka samu karatu kai aiki da karatun duk sa'ilin da ka ji wani karatu kai iya kokarinka ka cewa sai kai aiki da wannan to idan ka riki wannan imanin ka karuwa zai yi tai abubuwa guda uku wannan amsar da ibn jami'a yayi bayar yace kuma saboda haka kamar yanda ibn qayyim jawzi yayi fada ibn qayyim ya kawo shi a littafin al-jawabul kafi yana shafin 236 yace saboda muhimmancin tadabburin al-qur'ani kana sahabatu idza ijtama'u idan sahabbai sun hadu sai wannan yace da Allah tunatar da mu Allah sai musamman idan akwai Abu Musa al-Ash'ari sai yace ya Abu Musa zakkirna rabbana ya kai Abu Musa al-Ash'ari ka tunatar da mu mahaliccin mu musamman sayyidina Umar saboda annabi ya taba gaya ma Abu Musa al-Ash'ari yana da murya mai dadi irin ta annabi Dawud alaihi salam saboda kai sa sayyidina Umar daga lokacin ya lura da yaga Abu Musa zai ce Abu Musa tunatar da mu Allah saboda kai sai Abu Musa ya kama karatun alqur'ani sai wurin yayi tsit sahabbai su yi shiru ana jin karatun kawai ashe tilawar wani ya karanta jama'a su yi shiru ana sauraro babu shakka sunnar manzon Allah ce wanda in ba mun manta ba hatta Abdullah ibn Mas'ud annabi ya sa shi ya karanta suratul nisa'i shi yasa ibn al-qayyim ya ce fa yaqra'u wa hum yastami'una sahabi zai yi karatu sauran sahabbai suna sauraro saboda wannan sauraron yana dada karfafa imaninka a ranar da annabi ya sa Abdullah ibn Mas'ud ya karanta masa al-qur'ani Abdullah ibn Mas'ud ya dauko suratul nisa'i yana yi kawai sai idanun manzon Allah kwalla na zubowa manzon Allah sai hawaye na ta zubowa Abdullah ibn Mas'ud shi bai sani ba kansa na kasa yana ta karatu sai da wani mar alama sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dakata Abdullah ibn Mas'ud me yasa manzon Allah yake kuka saboda sauraron tilawar alqur'ani yana raye zuciya idan aka ce annabi yayi kuka kaga ya gwada cewar tasirin abinda ya fahimta ne game da ayoyin ba wai jin karatun ba shi yasa ake cewa tadabburin yana da tasiri wanda yana samar da karfin imani a zuciya Allah ya samu iya sai Allah madaukaki ya ce
innallazina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum
innallazina irtaddu ala adbarihim wadanda suka yi ridda wannan misali shine na hudu mutanen da suka yi ridda min ba'di ma tabayyana lahumul huda a bayan shari'a ta bayyana gare su kaga hatta zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan kufaru ahli makka kafaru bi muhammadin mutanen makka suka kafurce mu annabi muhammad ga shari'a ta zo sun ki karba kaga Allah ya zaba musu abu sun ki yarda kenan ko kaga sun ki su biyar dan Allah wannan misali na hudu ne mutun ne Allah ya maka kyauta amma ka kasa ganewa Allah ya ma kyauta ka kasa ganewa sau da yawa zaka ga Allah ya mana wata ni'imar da bamu nema ba amma sai mu kasa gane ta akwai yaron da Allah ya masa albarka ba uban yana son ya zama mai yayi karatu sai ya zama mai fahimtar addini sosai sai ya zama shi uban yana son yayi karatu ne gefen boko shi kuma yaron sai Allah ya sa mai albarka yana son addini ai kowannen su ilimi ne kuma da uban sai yayi ma Allah godiya idan Allah ya sa danka yana son addinin sa ai ba shakka kai ma Allah godiya kai babbar rabo a ce danka yana son addini saboda ka dan nan ranar kawai sai ya barge mu yana zuwa sai uban ya ce wallahi ni da kai in baka asige mun nan ba za ka kwana a gidan nan ba kaga Allah ya mar kyauta yana makora Allah ya mar kyauta ni'ima sai zama yana kora wanda kuma in ka dubi zamanin yanzu arna ma suna barin gemu saboda haka gemu ya zama fashion ba wai ma maganar sunna ba to idan mutum ya aje gemun ma da nufin fashion ya kamata ka kyale shi indai musulmi ne. Dalili kuwa saboda yana da asali abu ne wanda dama ana son musulmi ya aikata. Sha'awar addini yasa yayi. To abinda Allah yake faɗa mana idan ya zaba maka abu ya ma kyauta sai ka ki karban wannan kyautar. Waye zolaye ka, waye rude ka, shedan. Shedan ne ya rude ka in banda shedan da zaka gane. To abinda ya faru da mutanen Makka kenan ya zama Allah ya musu babban kyauta ya ba su Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama suka ki yadda suka karbi wannan kyauta ta manzon Allah. Sai Allah ya ce ash-shaytanu sawwala lahum, shedan ne ya kawata musu wannan abin da su suke yi. Sai aka ce wa amla lahum, me ma'anan wa amla lahum? Kuma Allah ya jinkirta musu, wato Allah bai hallaka su ba. Wannan fassara guda kenan. Amla lahum, wato Allah ya jinkirta musu. Me yasa Allah ya jinkirta musu? Gashi mutum ya nuna baya son Allah, amma kuma sai Allah ya jinkirta, ba zai hallaka shi ba. Wannan jinkirin istidrajan ana kiran shi talala. Jinkiri ne istidraji, karka dauka Allah bai sani ba. Idan aka wulakanta kyautar Allah, Allah ya sani amma sai ya kyale ka. Kamar yadda ya faɗa ne a wata sura, sanastadrijuhum min haisu la ya'lamun, sai ya ce mene? Wa umli lahum. Anan kuma fa ya ce wa amla lahum, wato umli lahum, ni na musu jinkiri. Da nan ash-shaytanu sawwala lahum, shedan ya kawata musu, shi kuma Allah sai ya kyale su. Domin kyale kafiri akan laifi shi yake sa kafiri ya dauka kaman babu Allah. To shi kuma Allah in ya maka wannan kyaliyar istidraji ne, lokaci guda sai ya kama ka, sai zamanto musiba ce ga mutum. Don haka idan aka ce au amla lahum, ana yana daukan ma'anar Allah ya jinkirta musu, kuma yana daukan ma'anar ash-shaytanu sawwala lahum wash-shaytanu amla lahum, shaytan ne ya zuga su suka yi haka. Don haka yasa in ka dubi fassarar zaka ga malamai kowace fassara akwai wanda sun dauke ta. To sai mu je na gaba. Me Allah ya ce hukuncin su?
انهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم.
ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله. Sai suna gaya ma waɗanda ba su son alƙur'ani, na akwai wanda bai son alƙur'ani. Sanuti'ukum fi ba'dil amri, za mu bi ku ta wani ɗan gefe, inda musulunci ya ce kaza za mu ɗan bi ku mu ƙi muwa. Sai Allah ya ce wallahu ya'lamu israrahum, Allah ya san sirrinsu. Me ya ce a gaba?
Fakayfa idza tawaffatuhumul malaa'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum.
Allah ya ce fakayfa idza tawaffatuhumul malaa'ika, yaya za su yi lokacin da mala'iku suka zo amsan rayukansu? Yadribuna wujuhahum wa adbarahum, mala'iku suna dukan fuskokinsu da kuma bayansu. Wannan babu shakka haka ne. Ibn al-Qayyim Jawziya ya faɗa, ya yi magana a kan wannan a littafin Miftahu Daris Sa'ada, yana juzi na farko shafin 72. Ya ce kaga kan banda wannan ayan akwai inda Allah yake nuna cewar idan mala'ika ya zo zai karɓi ran mutumin banza, ba wai karɓar rai kaɗai zai yi ba, sai ya daki fuskan, ya daki bayansa, ba nan kaɗai ba ne. Akwai inda Allah yake walau tara idh zalimuna fi gamaratil mauti wal mala'ikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adhabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghayral haqqi wa kuntum an ayati tastakbirun. Kaga wannan ya nuna lokacin mutuwa mala'ika yana faɗin magana tashin hankali ga mutumin banza. Idan mala'ika ya zo karɓar ran mutumin banza, maganar mala'ikan ita ma azaba ce. Akhriju anfusakum, ku fito da rayukanku. mala'ika zai faɗa ba ni ranka ka gani wato ba wai akan zaka iya hanawa bane ba ni ranka da kanka yau zaka sha azaban da baka taba tsammani ba wadannan kalmomi mala'iku suna faɗa kafin ma fa a karbi rai din kafin a karbi ran mutumin banza nan kenan in ka dawo suratul anfal aya ta 50 Allah ya ce walau tara iz yatawaffal ladina kafarul mala'ikatu da dai kana gani lokacin da Allah yake karban lokacin da mala'iku suke karban rayukan kafirai yatawaffal ladina kafarul mala'ikatu me Allah yake yadribuna wujuhahum wa adbarahum mala'iku suna dukan fuskokin suna dukan bayan su suna cewa me zuqu azabal hari ku dandana azabar gobara sai ce fa hadhihi izaqa fil barzakh ko da kaji mala'ika na fada zaka dandana azabar gobara kar ka dauka wai mala'ika yana fada sai an tashi a lahira ne ibnul qayyim jawziya yace mala'ika yana gaya maka dadinka ya kare daga yau rayuwar da zaka shiga tabarzakh zaka dandana azabar gobara kaga kenan wannan azaba ta gobara ba ta lahira bace yau shi ake fara samun ta ibnu qayyim yace awwaluha hinal wafati da zaran mutuwa ta zo musiba ta samu kafiri da zaran mutuwa ta zo musiba ta samu mutumin banza Allah ya kare maganar mala'ika da zai karbi rai din babu dadi alƙawarin mala'ikan babu dadi sannan aikin mala'ikan fa yadribuna wujuhahum wa adbarahum mala'iku na duka haka suke fisgan ran kafiri yace kuma wadannan abubuwa kilahuma waqun fi waqtil wafati dukkan su suna aukuwa ga dan adam a lokacin karban rai idan Allah ya zo karban ran mutumin banza haka yake faruwa da ku to anan sai Allah yace zalika bi annahum muttaba'u ma asqata Allah kaganan ma dai Allah ya tabbatar mana yace zalika bi annahum muttaba'u ma asqata Allah sun bi abin da ya fusatar da Allah wa karihu ridwanahu sun kiyar dan Allah me ya faru fa ahbata a'malahum sai Allah ya bata aikin kaga tun daga farko tun daga aya ta 20 Allah yake ba mu misalin kin bin yardansa wanda shike sa karshen al'amari yayi muni kuma akwai nasiha da Muhammadu Amin Shakiti yayi a karkashin waɗannan ayoyi a tafsirin Sa'du'ul Bayan a mujallal na 7 shafin 379 yace ilam ya kamata ka sani anna kullu muslimin kowani musulmi yajibu alaihi fi hadha zamani a wannan zamanin dole ne a kansa ta'ammul hadhihi al-ayati wannan sura dole ne kowanne musulmi ya ringa lura da su sai ya ce min surati muhammadin wa tadabburiha abinda muhammadu al-amin shankidi ya faɗa yace wannan sura suratu muhammad ya kamata kowanne musulmi ya rika lura da abinda Allah ya faɗa a ciki saboda haɗurran gaba ɗaya mafi yawa suna kan musulmi ne mafi yawa suna kan musulmi ne wal hadaru tammu mimma tadammanatu min al wa'id al shadid sannan ya zama mu zama masu hattara bayanan da Allah ya yi a wannan sura saboda mi galibi idan Allah ya yi maganan ƙarshen magana sai Allah ya ce ahbata a'malakum Allah ya bata ayyukansu kuma abubuwan nan zaka ga Allah yana fara maganan akan cewa musulmai ne yanzu kamar misali ta nan abinda ya sa ma Muhammadu Amin Shankita ya faɗi wannan kenan yace ka duba aya ta 26 zalika bi annahum qalu lil ladina karihu ma nazzala Allahu sanuti'ukum fi ba'dil amri sai yace to wannan gurin zuwa inda Allah yake fa kaifa idza tawaffatumul mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum dhalika bi annahum ittaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum yace li anna kaseeran mimma yantasibuna lil muslimin dakhiluna bila shakkin galibin muslimai sun shiga karkashin wannan aya li amna ammatal kufari sai ba da misali yace yanzu duk kafiran duniya yace min sharqiyyin wa gharbiyyin kafiran gabas da kafiran yamma karihuna lima nazzala Allahu ala rasulihi Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam
da kafiran gabas da na yamma babu wanda yake son alqur'ani babu wanda yake son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai suka tsara democracy sai zama duk muna ciki to abin da ke faruwa sharran su sai su dauko manufa sai su ba ma ƴan majalisa muna son a tabbatar da wannan manufa kuma manufar karara warware maganar Allah ne a cikin alqur'ani ko hadisin manzon Allah suna so a yi fada da hukuncin Allah sai Allah yace to ai ana samun musulmi da yake bin su zalika bi annahum qalu lil ladina karihu ma nazzala Allah sai waɗannan bata gari suke gaya ma waɗancan kafirai waɗanda ba su kaunar alqur'ani suka ce musu mene sanuti'ukum fi ba'dil amri zamu bi ku ta dan wani sashi dan mu ma ba ma san abubuwa da yawa na musuluncin nan inda bamu gamsu da shi ba zamu hana zamu goyi bayan ku wallahi ka dubi tafsirin malamin nan yace wa huwa hadha alqur'anu ma yubayyinuhu bihi annabi sallallahu alaihi wasallam min sunan fa kullu man qala li haula'i duk wani musulmi wanda ya gaya ma kafirai zai bi kafirai ta fada da wata manufa na musulunci ko da karama ce yace to babu shakka shi ma yaki abinda Allah ya saukar kenan dan abinda Allah ya fada sanuti'ukum fi ba'dil amri sai yace fa huwa dakhilun fi hadha alwa'idi musulmin da yace zai bi kafiri ya tabbatar da manufarsa to babu shakka ya shiga karkashin wannan aya idan Allah yana magana akan waɗanda mala'iku ke dukan su a lokacin fitar rai karka dauka kafirai ne ka dada karanta ayan da kyau zalika bi annahum qalu lil ladina karihu ma nazzala Allah sanuti'ukum fi ba'dil amri wallahu ya'lamu israrahum Allah yace ya san sirrin su ya san sirrin su saboda haka Allah ya san maganganu da ke aukuwa tsakanin manyan kasashen duniya da manyan ƴan siyasa ta inda za su kawo musiba ga al'umma Allah ya san sirrin su to amma da Allah ya tashi maganar mutuwar kowanne ka ji abinda Allah yace fa kaifa idza tawaffatkumul malaika kaga Allah ya hada su gaba daya da kafirin da musulmin da ya bi kafirin saboda ya bata karantarwar manzon Allah Allah ya ce mala'ika in ya zo karɓar ransa dukansa yake zalika dalili kuwa bi annahum ittaba'u ma asqata Allah saboda sun bi abin da ya fusatar da Allah wa karihu ridwanahu sun ki bin yardan Allah fa ahbata a'maluhum sai Allah ya bata ayyukansu dama aikin kafiri batacce ne kaga ya gwada maka musulmin da ya bi kafiri akan fada da wata dokar Allah to da wannan musulmin da wannan kafirin dukkansu Allah ya bata ayyukansu Allah ka tsare mana ayyuka Allah ka sa ƙarshen mu yayi kyau ku samu cika da imani Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك
آمين.
ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا
آمين.
اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا
آمين.
وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا
آمين.
على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك